Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25. Mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da Sarauniya da Far'a da Noma da Dalo da kuma Niya, ko kuma VOA Africa akan zango FM 102.5. Kuna kuma ya saurara mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Alheri Grace Abdu da Nazir Ahmed Hausawa daga nan birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku a shirin namu na yau, Asabar ta farko a watan Maris shekara ta 2017. Ga kanin labarai.
Shugaban kasar Amurka Donald Trump ya kalubalanci tsohon shugaban kasar Amurka Barack Obama da sace sauraron wayar ofishinsa da ke Trump Tower a birnin New York kafin zaben shugaban kasa da aka yi a watan Nuwamban shekara ta 2016. Mai kula da al'amuran da suka shafi kare haƙƙin ɗan adam na Majalisar Ɗinkin Duniya a Iraki ta gabatar da gargaɗin yiwuwar an yi amfani da makami mai guba a Mosul, inda mayakan ISIS suke yaƙi da dakarun Iraki waɗanda Amurka ke goya baya.
Kanin labaran kenan. Kotun Kolin Najeriya ta tabbatar da hancin zaben gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello, abinda lauyoyinsa suka ce tun da ma sun san za a rina bisa hujjar cewa
tuntuni Supreme Court ta ce idan baka yi zaben primary ba, baka da yanci ka ce election na governor da aka yi a nullifying na.
Matafiya daga Najeriya sun ce ba sa fuskantar wata tsangwama ta tashoshin jiragen saman Amurka kamar yadda ake yayatawa a hanyoyin sadarwa.
Na ji waɗannan labarbarun har ma ina zuwa gaba na faduwa, amma inda na ga abun kam yayi sauki sosai, yayi sauki kwarai da gaske.
Muna kuma da rahoto kan wata hatsaniya da aka samu a jamhuriyar Nijar da ta yi sanadiyar rasa ran soja guda, da kuma wata hira da manema labarai da shugabannin majami'ar Assemblies of God suka kira a birnin Kano da nufin haɗa kan 'yan ɗarikar biyo bayan rikicin shugabanci. Ibrahim Ka'almasi Garba zai shigo da amsoshin tambayoyinku, wanda a yau za ku ji kashi na uku kuma na ƙarshe na tarihin yankin Saharawi da kuma kafofin wato kofofin birnin Kano. Kafin waɗannan duka, ga halin da duniya ke ciki.
Assalamu alaikum masu sauraro. Shugaban kasar Amurka Donald Trump ya kalubalanci tsohon shugaban kasar Amurka Barack Obama da satar sauraron wayar ofishinsa da ke Trump Tower a birnin New York kafin zaben shugaban kasa da aka yi a watan Nuwamba shekara ta 2016 da ya gabata. A jerin rubutun Twitter da ya yi, Trump ya alakanta satar sauraron wayar da rikicin siyasa da aka taɓa yi a baya mai suna Watergate a shekarar 1974, wanda ya yi sanadiyar saukar shugaban kasar Amurka na wannan lokacin Richard Nixon. Trump bai ba da wasu muhimman shaidu na yiwuwar sata sauraron wayar ba, amma a wani rubutun Twitter da mai fashin baki kan harkokin tsaron na ƙasa da kuma bin gwaggwafin jami'an tsaron Officer John Schindler, ya ce ta iya yiwuwa zargin da shugaban ƙasar yake yi ya shafi dokar bincike ne kan jami'an tsaro na ƙasashen waje ta shekarar 1978, wacce ake kira FISA a takaice, wacce ta ba da damar naɗin bayanai tsakanin jami'an gwamnati da na kuma ƙasashen waje da wanda suke a cikin ƙasa. Mai kula da al'amuran da suka shafi kare haƙƙin ɗan adam na Majalisar Ɗinkin Duniya a Iraki ta gabatar da gargaɗin yiwuwar an yi amfani da makami mai guba a Mosul, inda mayakan ISIS suke yaƙi da dakarun Iraki waɗanda Amurka ke goya baya. Lisa Grande, wacce ta yi kira da a yi binciken akan al'amarin, ta ce wannan abu ne mai muni. Ta yi kira da cewa idan dai har wannan al'amari ya tabbata, karya dokar haƙƙin ɗan adam ta ƙasa da ƙasa mai muni da kuma laifin yaƙi a kowanne ne aka yi amfani da shi akan da makamin a kansu. Kwamitin ƙasa da ƙasa na ƙungiyar Red Cross ya ce an kai mutane 7 a asibiti kusa da Mosul, ana yi musu magani dangane da sinadari da ya shafe su. Daraktan yankin na ƙungiyar Red Cross a gabas ta tsakiya, Robert Mardini, ya ce yara 5 da kuma mata 2 ake dubawa a asibiti waɗanda suka nuna alamun ƙuna ta sinadari a jikinsu. Alamun sun haɗa da ƙuna da jan ido da kuma zugi na jiki da amai gami da tari. Mardini ya ƙara da cewa amfani da makami mai guba haramun ne ƙarƙashin dokar ƙasa da ƙasa ta kare haƙƙin ɗan adam. Mun damu ƙwarai da irin abin da abokanan aikinmu suka gani, kuma sun yi Allah wadai da amfani da duk wani makami mai guba daga kowane ɓangare da ke yaƙin. Harin da ake zargi ya faru ne a satin da ya gabata a gabashin Mosul. Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. To a Libya an ci gaba da fafatawa a yau Asabar domin samun damar iko da ma'adinan man fetur da ke kewaye da birnin Benghazi. Dakarun ƙasa na gabashin Libya waɗanda ake da lakabi da LNA a takaice sun haƙura da wani babban bangare na gabar ruwan na mahaƙar man da suka kama a bara a jiya Juma'a. Janyewa ta biyo bayan wani babban hari da ƙungiyar da aka fi sani da suna Benghazi Defense Brigade. Ko kuma BDB a takaice. Mai magana da yawun dakarun Libya na LNA, Ahmed Al-Mismari, ya faɗa wa kafar dallancin labarai ta Reuters cewa sojojin nasu sun kai ɗauki a harin da aka kai na gabar tekun jiragen sama a Ras Lanuf da Es Sidra da Benjawa da kuma Harawa. Mismari ya faɗa wa kafar dallancin labarai ta Faransa, maharan sun kai harin ne a tankoki na zamani masu ɗauke da makamai, amma har yanzu ana kan fafatawa. Yunkurin iko da gabar tekun mai ta Libya ya ƙara tayar da yiwuwar mummunan tashin hankali a yankin. Bayan sojojin gwamnatin Libya sun kwace gabar a watan Satumbar bara, ayyukan haƙar mai na Libya ya ƙara haɓaka, wanda hakan ya haifar da matsaloli ga jami'an da ke rike da gwamnati a Tripoli, wanda Majalisar Ɗinkin Duniya ke goyawa baya. Gwamnatin da ƙasashen duniya ke marawa baya yana rike da ikon wani ɓangare na Tripoli, a yayin da abokan adawa ke yaƙi kan rike iko da sauran ɓangarorin ƙasar. Gwamnatin ƙasar Jordan kuma ta rataye masu laifuka 15. Jami'ai a kafar yaɗa labarai ta Petra sun ce 10 daga cikin waɗanda aka yanke wa hukuncin 'yan ta'adda ne waɗanda laifuffukansu suka haɗa da kisan gillar wani marubuci da kuma harin bam a ofishin jakadancin Jordan da ke Baghdad da kuma harin ta'addanci kan masu yawon buɗe ido na ƙasashen waje a wurin da ake kira Roman Amphitheater a babban birnin Jordan wato Amman. Saura biyar kuwa an yanke musu hukuncin ne sakamakon munanan laifuka da suka hada da fyaɗe. Gaba ɗaya masu laifin an rataye su a faɗuwar ranar a gidan yari mai suna Suwaka, wanda yake kilomita 70 kudu da birnin Amman. Ƙasar Jordan dai ta dakatar da hukuncin rataya a tsakanin shekarar 2006 zuwa 2014, amma ta dawo da gudanar da hukuncin kisan ta hanyar rataya sakamakon ƙaruwar munanan laifuka da al'umma suka zargi faruwar hakan sakamakon ɗage dokar. Ƙwararru a Majalisar Ɗinkin Duniya na kira da a ɗauki matakin gaggawa kan hana cutar da mutanen da ke da ciwon zabiya waɗanda ake kashe su don amfani da wasu ɓangarori na jikinsu. Wakiliyar muryar Amurka Lisa Schlein a Geneva, inda take a wajen da ƙwararru masu zaman kansu kan 'yancin walwalar al'umma da ke suka kasance zabiya, suka gabatar da rahoto akan wannan mummunan al'ada a ƙasashen Afirka ga kwamitin kare haƙƙin ɗan adam na Majalisar Ɗinkin Duniya. Rahoton ya bayyana fiye da mutane 600 ne masu ciwon zabiya da aka cutar a ƙasashe 27 a tsakanin shekaru 6 da kuma wasu da suka faru a kwanan nan.
Nazir Ahmed Hausawa ya karanto labaran duniya. To madalla bari mu bude taskar rahotannin namu a Najeriya, inda kotun koli ta tabbatar da sahihancin zaben gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello. Wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari na da cigaban rahoton.
Dama dai wani ɗan uwan tsohon shugaban Najeriya General Ibrahim Badamasi Babangida ne, mai suna Mustapha Babangida, ya garzaya kotun kolin Najeriya inda ya nemi da a soke zaben gwamnan jihar Niger domin ba shi damar shiga zaben fidda gwani na jam'iyyarsu ta APC. Da ya ce tun da farko jam'iyyar APC ta hana shi shiga, duk kuwa da cewar ya biya kuɗin fam na shiga takarar. Lauyan da ke kare gwamnan jihar Niger da ma jam'iyyar APC, Yunusa Ustaz Usman San, ya ce sun yi godiya ga Allah akan nasarar da suka samu.
Kaga tuntuni Supreme Court ta ce idan baka yi zaben primary ba, baka da yanci ka ce election na governor da ake yi a ainihin fina shi. Kama wana ya siya form din ko primary din ba mai clearin ni shi yayi ba, ya zaka ce a rusha duk zabe da ake yi hadi na governor ayi me.
Manyan jami'an gwamnatin jihar Niger ne dai suka cika harabar kotun kolin a lokacin yanke wannan hukunci. Kwamishinan labarai na jihar Niger Mr. Jonathan Vatsa na ɗaya daga cikinsu.
Kuma kajin yadda kotu ta yi bayani, akwai matakin da ya kamata ya ɗauka da yawa bai ɗauka ba, domin kotu ta yi bayani cewa bai primaries ba baka yi primaries ba ya zaka shigar da kara ta wani hanya aka hitar da kai
ba ko kaman karfa da kuka yi mashi a can farko ya hana shiga ta
ba karfan da aka yi mashi ba ai party ga sunan duka suna nan kuma lokacin na tuna ni ina party ina public secretary na party ya je ya biya ka dawo an ce an rufe hanya domin ai akwai kaida lokaci kaza za a yi bu kaza lokaci kaza za ga yi bu kaza kazo a makare
mai kalubalantar zaben gwamnatin jihar Niger dai Alhaji Mustafa Babangida bai halarci kotun ba barista MN Muhammad shine lauyan da ke kare shi ga abin da yake cewa
mu muna duba cewa idan aka cewa mutum da ya biya ma party kudin waje miliyan 4 sama da miliyan 4 ya kuma je ya biya kudi na register na local government kuma member ne na party din mu muna gane da cewa a section 87 da yake cewa shi mutum da bai primaries din ba bai da dama ya kawo kara a gaban court mu muna gane kaman cewa wannan bai dace da law ba
wannan court ita ce kaman kotun Allah ya san meye matsayin ku kenan
eto ba mu da wani damuwa akan aka saboda duk abin da doka ya ce ka gane ba mu da ja
nasarar da gwamnatin Niger ya samu a wannan shari'a dai ta kawo ƙarshen zaman zulumi da magoya bayan gwamnatin suka dade suna yi akan wannan badakala Mustafa Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Nigeria
a bar hadamar makami a tsaya ai aiki dan alaya jahar da girma
daga jamhuriyar Niger kuma wakilin mu Haruna Mamman Bako ya aika mana da rahoto cewa ministan harkokin cikin gida Bazum Mohammed ya kai ziyara a birnin Doso inda aka samu wata hatsaniya tsakanin yan sanda da sojoji da ya sanadiyar rasa ran soja guda waɗansu kuma suka ji mummunan rauni ministan ya yi wa sojoji jawabi a bataliya ta 72
Abin da ya faru a ranar jiya a wannan wurin abin takaici ne kuma nazo ne na fada wa hukumar farar kula na Doso haka ma da manyan ku na soja da na yan sanda da ma na dukkan jami'an tsaro ba ta kamata abin da bai taka kara ya karya ba ya haddasa mummunar banna da tawakana a wannan garin a ranar jiya Ministan na cikin gida Bazum Muhammad ya ziyarci waɗanda suka jikkata haka ma ya kai ziyara ofishin yan sanda na birnin na Doso da ma barikin soja ta Doso domin yi wa waɗanda suka ji ciwo fatan alkhairi ministan daga bisani ya ce masojawan Ba ku da izinin ku yi abin da ya wakana a ranar jiya tsakanin yan sanda da soja amma wannan ya kamata ya zame muna darasi domin ƙara ƙarfafa dangantaka tsakanin jami'an tsaro.
Nous voudrons qu'à l'issue de ces événements malheureux nous puissions tirer des leçons qui puissent créer une condition d'une plus grande convivialité entre nos différentes forces de défense et de security
Ministan Bazum Muhammad ya isa a birnin Doso ne tare da rakkiyar manya askarawan sojan kasar da na yan sanda da ma sauran rundunonin sojan na kasar haka ma yayi ziyarce ne a cikin birnin Doso tare da rakkiyar gwamnatin jihar ta Doso kuma tuni ana echa kwanciyar hankali da tsanaki ya dawo a birnin bayan da hankulan mutane suka tashi a lokacin da aka yi wannan hatsaniyar saboda jin karar bindiga da halbin tear gas ko kuma barkonon Uhuwa, Haruna Mamman Bako na birnin Gwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Gwanni a jamhuriyar Niger.
La ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi.
To bari mu sake komawa Nigeria inda dattawa da shugabannin mabiya 100 kan majami'ar Assemblies of God Church a yankin arewan Nigeria suka ja kunna membobin su guji duk wani abu da ka iya tada fitina biyo bayan hukuncin kotun kolin Nigeria dangane da rikicin shugabancin majami'ar na ƙasa. Daga Kano, Mahmud Ibrahim Kori ya aika mana da wannan rahoto.
A Juma'ar makon jiya ne kotun kolin ta zartar da hukuncin game da takaddamar shugabancin majami'ar wadda aka kwace fiye da shekaru uku ana tafkawa tsakanin Professor Paul Emeka da Mr. Chidi Okarafo. Shi dai Mr. Chidi Okarafo na da'awar cewa shine sahihin shugaban majami'ar ta Assemblies of God na ƙasa baki ɗaya wadda ke da shalkwata a birnin Enugu. A dan haka ya nemi lalle Professor Paul Emeka ya sauka ya bashi badafin iko. Wannan takaddama dai ta kai su ga tafiya babbar kotun tarayya lamarin da ya zarce har kotun koli. Da farko dai babbar kotun ta tarayya ta tabbatar da shugabanci ga Professor Paul Emeka amma kotun dauka kara ta ce hanyar da aka bi wajen isar da hukuncin a rubuce ga bangaren Mr. Chidi bata dace da ka'idojin da doka ta shimfida ba. Wannan matsayin dai shine kotun koli ta sake tabbatarwa tare da umarnin cewa lalle a koma domin biyayya ga abin da doka ta gindaya. A ganawa da manema labarai a nan Kano da tawon majami'a ta Assemblies of God a nan yankin arewacin Najeriya, irin Sura Baran Baba Fada sun ja hankalin mabiya su guji ta da fitina.
Mu abinda mun saba da shi bi gaskiya a bisa wunta a ja hankalin mutane a zauna a tattauna a gyara shari'an da aka yi ba a kori babban shugaba na Assemblies of God Najeriya ba, yana nan a office nashi, yana nan a gidan shi har yau. Don haka kada hankalin kowa ya tashi, kowa ya kwanta da hankalinsa. To saboda haka ne muke so kowa kada ya tada hankalinsa. Za a yi maganin wannan abu, kuma maganin wannan abu shine a dawo a tattauna tare a shirya komai ya yi tafiya daidai yadda ya kamata.
Imara Baran Audu Yaro da ke kula da majami'ar a jihohin Kano da Jigawa na cewa
coci na Allah ne ba na mutum bane, kuma duk abin da aka ce na Allah ne ana bukatar a yi shi dan Allah ba da yaudara ba. Ina roƙo duk waɗannan maganganu na farfaganda Facebook su manta da wannan farfaganda, babu gaskiya a cikin abin da ake faɗa musu. Ina roƙo duk waɗanda suke Krista na gaskiya su yi amfani da hankalinsu, kada su ɗauki doka a hannu, a zauna lafiya. Bukatar mu kenan a zauna lafiya, kuma abinda Isa Almasihu ya koyar da mu kenan.
Rabaran Audu Yaro kenan na majami'ar Assemblies of God, Mahmud Ibrahim Kwami, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.
Matakan da shugaban Amurka Donald Trump ya dauka akan bakin haure da kuma hana waɗansu ƙasashe shiga ƙasar ya haifar da yaɗa jita-jita a kafofin sadarwa, tare da jan hankalin matafiya cewa ana muzanta masu shiga Amurka daga waɗansu ƙasashe da suka hada da Najeriya. To yanzu haka muna tare da Nehemiah Gata da ya shigo Amurka yau ta tashar Dallas da ta kasance mafi girma a kewayen DC. To ana kyau yaɗa jita-jitan wannan jita-jita, to ya gaskiya wannan lamarin?
Na ji waɗannan labarbarun har ma ina zuwa gaba na faduwa, amma inda na ga abun kam yayi sauki sosai, yayi sauki kwarai da gaske.
To akwai kuma abin da ake ta yayatawa kafofin sada zumunci, inda waɗansu suke jan hankalin mutane matafiya, musamman idan suka zo su yi hankali domin ga abin da ke faruwa a tashar jiragen saman aka shigo na Amurka.
Ban tsaman akwai wata damuwa ba, bisa ga yadda ni dai na gani. Bita ga abin da ya faru da ni, na shiga wuri an nuna min da zan je in samu immigration, na shiga na samu immigration, an duba passport na yanda kowace tashar jirgin ake yi ta international airport dai ake yi, za ka je ka ba da passport naka a duba fingerprint naka, shikenan, ba wata damuwa ba.
To barka da shigowa, mun gode.
Na gode.
Nehemiah Gata, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na uku kuma na ƙarshe na ansar tambayar Malam Adamu Habu Umar Nyanga, ƙaramar hukumar Taura ta jihar Jigawa, mai son sanin tarihin yankin Saharawi da kuma alakarsa da ƙasar Maroko. Za kuma a ji kashi na biyu na ansar Malam Sa'idu Abdullahi da Maturu, mai son sanin tarihin ƙofofin da ke birnin Kano. Bari mu fara da kashi na biyu na ansar tambayar Sa'idu Abdullahi da Maturu kan tarihin ƙofofin birnin Kano. Idan mai tambayar na saurare, to ga cigaban ansar da wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya samu daga Dr. Tijjani Muhammad Naniya na sashen tarihi na Jami'ar Ado Bayero ta Kano, wanda ya ci gaba da cewa
kowace kofa tana da sarkin kofa, kuma sarkin kofa ne yana da dakaru mayaka a ƙarƙashin sa, kuma anan suke shine ƙauyuka masu ka tace a gindin kofar, kamar kofar ka buga za ga akwai gari ƙauye ne. To asalin ƙauyen duk dakaru ne, sojoji ne wanda suke kare kofar, ko da za a kawo farmaki a balla kofar, to ba za a iya shigowa ba, za su yi abin da za su mayar da martani. Kuma kowace kofa kamar yadda muka faɗa, akwai ba kofar da aka gina ba, akwai kuma mukulli da ake sa mata. idan aka sa mata kyaure manyan kyamari ko kuma mukulli da ake rufe ta sarkin kofa shine zai rufe. Sannan kuma ba a bude kofar sai da safe bayan sallar asuba, to sai a bude to duk masu shigowa ko da ayari ne na ciniki sai suka zo tsaya za su yi a bakin kofa, sai an bude sai su shigo sai su tafi kasuwa da kuma inda suka nufa. In kuma yamma ta yi dab da magariba sai a rufe saboda tsaro, to kowace kofa haka take.
Dan haka koda su masu cinikayya ne za su yi kokari su gama abin da suke yi kafin magariba ta yi kenan,
wannan daman wajibi. Ai abun kuma da ya sake tabbatar da tsaro kenan. Tsaro na farko shine a rufe, tsaro na biyu shine duk wani bako, to in dai ba ya sami yardar mai unguwa ko dagaci ko hakimi ba to bai sai zauna a gari ba, ina cin kasuwa ya fita waje tunda ba inda zai zauna. In kuma duk inda za a bashi mazauni to dama sai an sanar da mai unguwa muna da bako, kada a ga sabon ifiska bakon mu ne, to koda wani abu ya faru to wannan mai gidan shi za a ce bakon an zo unguwan nan an yi kaza kuma mun ji kai ne kai bako, unguwan nan ba mai hali kaza saboda haka a nemo bakonka, in ko ba kawo ba to kai za a hukunta. To lokacin yadda tsaro kenan yake. Kuma idan akai bako ma wanda zai zauna sai an sanar da mai unguwa, an sanar da dagaci, sannan kuma a je a sanar da hakimi shi kuma ya sanar da mai martaba sarki. Ko yaushe sarki sai ya san waɗanne baki ne suke Kano kuma a wace unguwa suke kuma yaushe za su tafi. To waɗannan shine amfanin kofar. Kuma in ka jibi yadda aka yi lokacin wato tsakanin cikin birni da kowace kofa ma keken fili ne yadda baka tsammani. Sai ya karar da gudun doki. Domin an ɗauki makeken waje ne na gonaki na noma wanda ko da za a kawo Kano da farmakin yaƙi a rufe ƙofofi to mutanen Kano za su iya zama suna su shekara ma da sauransu ba tare da sun nemi taimako daga waje ba, domin suna da ƙasar da za su noma, suna da ruwansu da ya ishe su, so kuma ga waje ya karto aka ga tsaro ya cika. To saboda haka yanzu duk gine-ginen sababbin sun yi ne da kake cikin gari za ga ai duk wannan filayen gonakin duk su aka mayar filaye za ka yi gini. Su wannan wajen da kake ji ana sababbin unguwan nan su Gwammaja da suke kofar Waika, kofar Dawanau, kofar Kabuga, kofar Gadan Kaya, kofar Dan Agundi, kofar Mai Wambai, kofar Mata, kofar Mazugal. To da tun kafin lokacin da duk filaye ne kawai iyakacin Kano daga wajen Dala inda makafin Dala take ta zagayo ta cikin Dala ta zo wajen Madigawa ta shigo ta zo nan wajen su Kulkul, wajen su Mararraba, ta tafi wajen su Mandawari, ta tafi daga baya aka hada da gidan da aida gidan sarki da yake yanzu aida duk daji ne.
Kuna haka ne a gidan sarki
a muna zuwa wannan zamu zo zaka zo maganar kaje da abin ya faru har yazo sai yazo kofin Baito da iyakacin Kano kenan. Saboda haka duk wannan filin da gidan sarki ne yanzu da sauran filayen nan da duk kaji na gaya maka to duk filaye ne kawai na noma. Saboda haka mutanen Kano ba su da fargaba ko da ana yaki to za su ba za a ce wai kaje ka kai musu farmaki lokacin damuna domin dole za su fito gona a wajen gari. A cikin gari ake noma wannan filayen da aka ware shi yasa daman hikiman mutanen daɗin sarakunan kenan da suka tashi ɗaukan filin Kanan sai suka ɗauki kowane kamar zira'in mil biyu ko mil uku daga yamma, mil biyu ko mil uku daga gabas, mil biyu ko mil uku daga arewa, mil biyu ko mil uku daga yamma daga kudu, duk aka shigo da shi ya zama filaye ne na yin noma da yin sauran abubuwa da yin hikimar yaƙi da sauransu ko da
atisaya.
To haka saboda haka to shine asalin dalilin gina su shine mashiga ne na 'yan kasuwa da kuma mutane za su tafi waɗansu wurare. Saboda haka da safe sai a buɗe kofar mutane su fita, in kuma yamma waɗanda suka dawo sun dawo waɗanda kuma za su fita sun zo sun yi cinikin sun fita sai kuma a rufe sai kuma gobe in Allah ya sake kaiwa.
To sai kuma kashi na uku kuma na ƙarshe na ansar tambayar Malam Adamu Yanga kan yankin Saharawi da kuma alaƙarsa da ƙasar Maroko ga Dr. Salisu Bala na cibiyar Arewa House da ke garin Kaduna da ƙarshen ansar.
Yawanci waɗanda suke cikin ƙasar Maroko waɗanda suke goyon bayan mulkin ƙasar Maroko ne, waɗanda kuma suke cikin Algeria mutane ne waɗanda suke goyon bayan mulkin da 'yan yammacin Saharawi suke yi a wannan yanki. To bayan nan kuma akwai sansanin Saharawi da ke cikin Algeria wanda ya kunshi mutane akalla 165,000 kaga na farko kenan. Sannan akwai mutanen da suke kai mutum akalla 90,000 waɗanda suke cikin yankuna daban-daban tsakanin bangaren Morocco da kuma yankunan Saharawi. Sannan akwai mutane 45,000 waɗanda suke cikin yankunan da Algeria suke rike da su. Sannan daga baya akwai mutum akalla 3,000 da kuma wasu 12,000 waɗanda suke bangaren ƙasar Spain, wanda ƙasar Spain ta dawo ta kwashe su ta maida su ƙasar su saboda su tsira daga tashin hankalin da ke faruwa a wannan yanki. Saboda haka a ƙarshe dai wannan yanki yanki ne wanda shi kadai ne kusan za a ce a cikin yankunan da suka rage wanda bai samu cin gashin kansa ba daga sauran ƙasashe. Duk da cewa ƙasar Spain ta bar yankin, to har yanzu akwai mutanen ƙasar Morocco da suke tunanin cewa wannan yankin na Saharawi yanki ne na kudancin ƙasar Morocco, ba yanki ne mai cin gashin kansa ba.
To Dr. Watakila, wannan tambayar na da nasaba da shelar da kungiyar tarayyar Afirka ta yi kwanan nan cewa sun yi na'am da dawowar da Morocco ta yi cikin kungiyar ba tare da amincewa da 'yancin Saharawi ba.
To kaga ai kusan ƙasashe 40 da ke Majalisar Ɗinkin Duniya sun yarda da 'yancin ƙasar Saharawi. Sannan kungiyar kasashen Afirka, wato Africa Union, ita ma ta yarda da wannan. Amma abin mamaki shine ya za a yi a ce ƙasar Morocco ta yarda ta dawo cikin kungiyar kasashen Afirka amma ba tare da ta sallama wannan yanki ta ba shi 'yancin cin gashin kansa ba. To na ɗaya dai Morocco ta fita yawan jama'a, na biyu Morocco ta fita ƙarfin soja, Morocco ta fita girman ƙasa da sauransu. Kuma yankin ba wani cikakken arziki suke da shi na azo a gani ba, amma duk da haka ta rike wannan yanki ta hana mutanen 'yancin cin gashin kansu. Kuma ga wasu kasashe nan sun zura ido sun kawar da kansu daga abin da ke faruwa.
Doctor,
yanki zaka iya fahimta cewa idan babu wani abin da wasu kasashe na duniya za su amfana da shi ta fuskar tattalin arziki, sai ga sun kawar da kansu a wani yanki duk da yankin da cewa yana fuskantar matsaloli ne da kullum.
Doctor Dazukai,
abin da ke faruwa.
Yawwa, Doctor Dazukai bayanin cewa shi yankin na Saharawi na iyaka da tekun Atlantika, ko wannan na ɗaya daga cikin abin da isa Morocco ba ta son ta rabu da yankin?
Shi yana daga ciki saboda Morocco ta kasance idan ta sallama wannan yanki arzikin da yake bulbulowa ta wannan yanki musamman ma da yake yana da iyaka da kogin Atlantika za ta rasa shi. Ka san kasar da ta kasance ba ta da gabar ruwa, to ƙasa na wannan ƙasa tana cikin matsala. Musamman ma kaga akwai harkar noman rani, akwai ma'adanai da ake samu a cikin ruwa, akwai kuma kifaye da sauran abubuwa da ya shafi ruwa. Kuma ta fuskar tsaro ma musamman ma sojojin ruwa za su iya samun dama idan ya kasance ƙasar su tana da yanki da ya shafi ruwa. To shi ne.
To Doctor, mun gode sosai da wannan bayanin. Mun kira ka ba mu baka lokaci sosai ba, amma ka taimaka ka ba mu ansa kamar yadda dai ka saba. Thank you, ka gaida iyali da jama'a. Thank you. Sai a kasance da mu mako mai zuwa lokacin da za a ji ci gaban ansar tambaya kan tarihin kofofin birnin Kano da kuma amsoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Dr. Salisu Bala na Arewa House Kaduna da Dr. Tijjani Muhammad Naniya na Jami'ar Ado Bayero ta Kano da wanda ya haɗa mana sautin da injiniyanmu, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya lau.
To madalla, kafin mu ƙarƙare ga takaitattun labarai.
Shugaban kasar Amurka Donald Trump ya kalubalanci tsohon shugaban kasar Amurka Barack Obama da sata sauraron wayar ofishinsa da ke Trump Tower a birnin New York kafin zaben shugaban kasa da aka yi a watan Nuwamban shekarar da ta gabata ta 2016. Mai kula da al'amuran da suka shafi kare haƙƙin ɗan adam na Majalisar Ɗinkin Duniya a Iraki ta gabatar da gargaɗin yiwuwar an yi amfani da makami mai guba a Mosul inda mayakan ISIS suke yaƙi da dakarun Iraki waɗanda Amurka ke goyawa baya.
To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin. Yanzu a madadin Nazir Ahmed Hausawa da baƙinmu Nahemia Gata da mai masaukin shi Salaman Garba da kuma Salaman Abu da ya haɗa shiri da bada umarni, sai injiniyanmu na yau Alheri ke muku fata alheri, sai kuma an jima idan Allah Ubangiji ya nuna mana.